This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba, da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makili. Kakakin fadan Kremlin ta shugaban Russia Dmitry Peskov ya fada a jiya Juma'a cewa akwai dalilin yin taka tsantsan ga shawarar kula yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Ukraine da Russia bayan wata ganawa tsakanin wakilin shugaban Amurka da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Da yake bayani ga manema labarai ta wayar tarho, Peskov ya yi nuni da kalamai daga Putin a ranar Alhamis, wanda yake cewa Amurka tana da cancantar taimakawa shirin tsagaita wutar tsakanin Russia da Ukraine tsawon kwanaki 30, amma kuma akwai wasu tambayoyi da ke buƙatar amsoshi. Peskov ya ce yayin da ya rage abubuwa da dama da ya kamata a yi. Putin ya bayyana gamsuwarsa ga matakin da shugaban Amurka Donald Trump ke ɗauka. Ya ce Putin ya yi wata ganawar cikin dare da wakilin Amurka na musamman Steve Witkoff a ranar Alhamis, lokacin da Putin ya miƙa sakonnin bayanai da alamomi ga shugaba Donald Trump. Kakakin na Kremlin ya ce dukkan ɓangarorin sun amince Putin da Trump su tattauna, inda ya ƙara da cewa za a saka lokacin tattaunawar da zaran Witkoff ya isar da manzancin sabbin bayanai ga Trump. Da yammacin jiya Juma'a ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da ƙudurin kashe kuɗin gwamnati, lamarin da ya daƙile rufe wani ɓangare na gwamnati kana shawo kan adawar Democrat ga matakin. Ƙudurin ya samu amincewar mutane 54 akan wasu 46 masu adawa bayan shawo kan ƙalubale da ke hana muhawara kan matakin wanda ke buƙatar aƙalla ƙuri'u 60. Majalisar Wakilai mai rinjayen Republican ta amince da ƙudurin tun farkon wannan mako domin cimma wa'adin da ke ƙarewa a cikin daren ranar Juma'a ta yadda gwamnati za ta ci gaba da gudana. Yan Democrat na Majalisar Dattijai sun yi saɓani da juna kan ko za su goyi bayan ƙudurin na ci gaba da gudanar da gwamnati na gajeren lokaci, wanda zai ba gwamnati damar kashe kuɗi a watanni 6 masu zuwa, da kuma ya rage kuɗaɗen da gwamnati ta kashe da kusan dala biliyan 7 a shekarar da ta gabata, da kuma karkatar da kuɗaɗe ga sojoji, da kuma nisartar da kashe kuɗaɗen da ba na tsaro ba. Alƙalan tarayya a shari'o'i guda biyu daban-daban sun yanke hukunci a wannan mako cewa korar ɗimbin ma'aikata da aka yi a kwanan nan a matsayin wani ɓangare na yunƙurin shugaba Donald Trump na rage yawan ma'aikatan tarayya ya saɓa wa doka, kuma sun ba da umarnin maido da dubban ma'aikatan da ke kan gwajin hali aƙalla a yanzu. Gwamnatin Trump tana jan ƙafa akan ɗaukaka ƙarar da aka shigar akan ƙararrakin biyu. Sakatariyar yada labarai a fadar White House Caroline Leavitt ta faɗa a jiya Juma'a cewa wannan umurnin gaba ɗaya ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Ta ƙara da cewa bai yiwuwa alƙalin kotun gunduma mai ƙaramin ƙarfi ya bada umurnin da zai zarce na shugaban Amurka mai ikon zartarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike ya nuna nau'i na biyu na ciwon sukari yana ƙaruwa cikin sauri tsakanin mutane da ke kudu da Saharan Afirka fiye da yadda ake zato. Masu bincike sun yi gargaɗin cewa cutar za ta iya shafar miliyoyin mutane a cikin shekaru masu zuwa idan ba a magance matsalolin haɗarinsa ba. Wani mai gadi Sibusiso Shito mai shekaru 51 a Afirka ta Kudu an gano cewa yana ɗauke da nau'i na biyu na ciwon sukari shekaru 13 da suka gabata, lamarin da ya zo masa da kaduwa. Yana tafiya mil 6 kowace rana zuwa da dawowa wurin aiki, kuma bai taɓa tunanin nauyinsa na da matsala ba. Matarsa ce dai ta fara lura da sauyi a lafiyarsa. Tun lokacin ne kuma Shitol yake kan shan maganin ciwon sukari da na hawan jini. A ƙarshe, Jama'an Pakistan sun tabbatar a jiya Juma'a cewa mutane 31 da suka hada da jami'an tsaro 23 ne suka rasa rayukansu a wani harin jirgin kasa a ranar Talata da wasu 'yan bindiga suka yi a lardin Balochistan na kasar. A wani taron manema labarai, Lieutenant General Ahmed Sharif Choudhury ya ce jami'an soji 18 da ba sa aiki da na rundunar Frontier Corps tare da ma'aikatan jirgin kasa 3 da fararen hula 5 na daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Magana wata zaman dole ba ko son bude baki da fa
lalle yau Alheri da taya murna ta wannan auren da za a yi na ƴaƴanmu a auren tsakanin iyalan Reverend Dr. Emmanuel da Mrs. Joyce Sile da kuma na Akin Bayo da Funlola Akin Bolagun Akin Bolagun to za a daura auren ƴaƴan su nan ne na Seth da da ranar 15 wato asabar mai zuwa kenan asabar 15 kenan ko
15
eh asabar dinnan is 15 ko
haka
ne to za a daura wannan auren ne a yau dinnan asabar 15 da wata a yau dinnan asabar da karfe 12 na rana za a yi auren ne a Masilanas place dake lamba 36 Isaac John Street Ikeja GRA a Lagos to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Alhaji Muntari Yarima sarkin telolin sarkin fika Fataskum da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa sai kuma Alhaji Gambo ringin mai yankin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Brada da Galadiman Kakuris da Ahmed Amfansi Bagoga da Mansur Baba Wuru na fada da na Naziru Said Abba Zadawa Allah yasa haka yake da shugaba Laraba Deba mai abinci Fataskum da kuma shugaba Laraba ita ma shugaba ce mai furato ai ku lalle kan mu ku kyauta ba ga Laraba mai abinci da kuma Laraba mai fura ga na san gidan ya yo yana jin ku to sai gaisuwar fata alheri ta abari ya huce zuwa ga Nazifi Ibrahim rigan malam shagari da babayo gambo da magaram Niger sai kuma Umar baban yaya sabon gida da Sani Muhammad Cin da Bauchi da Sani mai lengelenge Yawuri da Bashir Mamman dan Inna gida sau da Aminu Adamu Malam Maduri sai Abubakar Kawu Girgir da Saidu Abdullahi da Maturu da kuma Yusuf Bazuka mai leda gululu da malam mai zanen hula gululu da kuma Tukur Harkar Jau da Mudassir Sani birnin Kebbi da fatar an tashi lafiya.
To haka malama Grace bari kuma mu isar da sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga baba gana Alhaji Dabuwa Unguru. Kai Allah sa wadannan sunayen suna da matukar wahala, Allah ma Allah ya sa mun fahimta
haka.
Sai kuma Sarki Gadidi mai kayan miya Malam Maduri ina kuskure ka ga horta min. Sai kuma Sanusi Kaura Alkaleri na jihar Bauchi da kuma Alhaji Nuhu mai dusa Malam Maduri sai kuma da Iliyasu Yakubu da Gawa HS Gadau sai mai unguwa Usman Kahu Malam Maduri sai Ado Salati Goma ga Nabir Jau da kuma Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa sai Malam Ahmadu manaja a unguwan Karofin Madaki a garin Bauchi sai Yakubu mai aski Badaraka da Musa mai aski garin Malam da Sanusi Madatai da kuma Rabi mai caji Badaraka a jihar da magaramta Jamhuriyar Niger. Idan kuma muka tsallako wato a jihar Sokoto Nigeria muna mika sakon fata alkhairi zuwa ga Alhaji Attahiru Murmurun Nufawa wanda aka fi sani da Mala Atto sai Mama Hafsa Dangishuni Sokoto da kuma Kabiru Bulanyaki a karamar hukumar mulkin Shagari a jihar Sokoto da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
Kamar yadda muka ce da yake Allah ya yawa da su
gaskiya ne ana dan ba
taba karatu ko
a yi gaskiya sai a basu dawa su ma su dan bayyana yadda tahiyar ta kasance.
To ga mutumiyar mu ga Rukayya Basha da bakon na wannan makon
to madalla
sunana Abdullahi Abubakar wanda aka fi sani da Auta Waziri.
To menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka?
Ito gaskiya na fara harkar waka ne ganin ita ce hanya mafi sauki da nake tsananin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar, kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da dai na taso tun ina karami gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound ga na yi makin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonninsu a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mawakin ta ya ake mutum ya zauna hakan nin yi tunani ya kirkiri waka. So ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun. To gwada mana gwada tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa a zaka iya ai ashe idan kaza ka kai kokari so aka dai da support na ɗan uwa da dai mutane at least dai sai mutum ya samu ƙarfin da ya ci.
To bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka, wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen ɗan uwa da iyaye sakamakon shigan ka wannan harka?
Gaskiya dai abin dai da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin wanda kawuna wanda shine matsayin babana. Gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like na yaro tsohon fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza, so ya nuna mun dai ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba san me feature din mutum ba, so ana kokarin dai a ga feature din kai kyau ne, so kuma dan adam ba a canza masa kaddara sutun da ubangijin ya ce anan zaka ci abinci, so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi, so sai ka kasance a wannan layi, so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi, to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa, so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin.
To ya ka dauki waka ne?
Gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauka sana'a, saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin ta samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma sakon da nake son isar isarwa al'umma, su wayannan matakan su na dauka kuma akan su nake rubuwa waka. Gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata abinda za ka yi a cikinta, so gaskiya ni na dauka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah gashi dai muna ganin riwar salam.
To kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki?
Eh gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki, saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da a samaru gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar, tun ana bugawa live da ganga ana recording live, so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya anan aka fara yin studio a samun Rosaria, so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na abu zalle ga inda suna ta yi tun lokacin ma kristoci ne, sai dai wasu hausa mun tsararu haka sun dinga kallo a inda suna ta waka da sauransu, kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa.
To tun da baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin ka ga cewa kai rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio kai wakan nan ba tare da ka samu matsala ba?
Eh to gaskiya waka dai a da nayi zaman yi mata rubutu, amma yanzu wasu lokuta gaskiya ina da wani dadi ne ban rubuta waka ba, kawai abin da na san ina yi idan na samu kidan mai dadi zan ke saurara abin da yazo kana in ta lissafi in yi shi in ban ina jina dan tsaya in bari in dawo kan kidan zuwa wani lokaci waka da zan mai ta sai na gama ta gaba da sai in share dan ji wata mun ba in ƙara dawo kan kidan in wani sabon waka akan sa, so haka gaskiya nake yin waƙoƙina yanzu
ba tare da ka rubuta.
Yawwa eh, amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu, saboda kana buƙatar wani sako ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kada.
To wani waka ka fara rerawa?
Kai gaskiya ni da wakan sarauta na fara shekarun baya da dama mutane sun san ni mawakin sarauta ne, dan lokacin wanda suke cewa autar Nazira wanda daga baya na zo na dawo autar Waziri saboda yanayin abubuwa da sauransu, gaskiya kudin ina ga wakar sarauta na fara yi daddadewa.
To a wakan soyayya wanne ka fara da shi?
Kan suwa da dai da ina yi wasu kawai dai yanzu ne da mutane suka karbi wakokin soyayyan, so kuma alhamdulillah ana ta basu back to back za kuma su ga da wasu.
To kana dai da wakoki da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki?
Ki sani komai ni san ni saba zanan barki ba bazanna dauki watan ki ijiye ta daki ba dan ba da sunan ta na gina wannan sashin ba
kwato da mukulle na kuma ba ki bude ba ban ji na kyarar ki ko na dakika ba na san soyayyar mu da ke ba safa da goge ba ke ce aljanna ta duniya
to madalla shi na san yin waka soyayya yake yi.
to kowa da muke zuciya ce
kowa da sana'a da ta karbe shi
san kwatanci ne kaji kowa da muke zuciya
ce to kowa na ba mu gara to rukaya muna godiya to Allah ya kara basira
to amin
ya kuma sa a dade ana yin wannan sana'an
to amin sun amin kuma ya bada wato arziki mai amfani a cikin wannan sana'a
amin sun amin
na'am
to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu shigo da wani bakon to amma yau na san yana kafin zidan daga kana kasa sabili da haka yau labari mai dadi zan baka na kace fulani yau
eh kake bani dariya da kake mana kazai kake yi mana kazai
ai yau dan saboda sun yi abun kwarai shine ai za ji dadin wannan labarin na sanyi na to wannan abokinka ne bafulata ne ya tafi asibiti dan shi ba lafiya
to
da ya kai yaron na asibiti na sanyin na sai je ta raba ko sa akai ko kuma ba rashin sa'a ba dai shi baturen asibitin mai likitan Bejin Hausa
to
shikenan sai aka matan ta dube shi tace to ya za su yi ne ko za su nemo tafinta ne yace a ai shi ma ya zauna binni dan turancin da za su yi da likita kuma ai
gaskiya
ta zai gane shikenan ya zauna ya karbi kati
to
da lokacin ya kawo kansa aka kira su ya shiga ganin likita sai da likita ya tambaye shi sai likita yace bai gane abin da likita yace ba sai yace shi kuma ya riga ya kurin cewa ba sa bukatun tafinta
ya cika baki
ya zo sai ba sa bukatun tafinta to shi kenan ya so san kai ya so san kai sai yace mishi to likita dana Noel
da kyau
no ci no sha
haka
ani ta kuka
haka ne
to shi kenan ai ya gama
ya duk bayanin
da ake da bayani no ci no sha
anytime kuka
to abin da ya kawo sa su miki kenan lokacin abu a yi shi ko
haka ne
to sabili da haka na ga malama Juli ta fara daga mana hannu za mu ja burki nan dan na sanyi da yaje ci gaba da
ai ban gani na ko da ke gani na haka
ɗaukan bugu ci gaba da tarere ka
ina da ɗaukan bugu ko da ke gani na
ci gaba da tarere ka
dai ni kin ga ni ba baba gobiri ba
bazan ma za ka da wani dogon dubi ba ina ta ni rabawa zan yi tafi teburi na to na san yana a sha ruwa lafiya da aleri
shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.